daga nan birnin Washington dake gundumar Columbia sashin Hausa na muryar Amurka ke zuwa muku akan mitoci 60 25 da kuma 16 a birnin Yamai dake jamhuriyar Niger za ku iya kama mu a tashar VOA Africa akan mita 102.5 sauran gidajen radio sun hada da amfani da Sarauniya da Far'a da FM Nomad da Dalol FM da kuma Niya dake birnin Kunni masu sauraron magana za su iya samun mu a tashar FM ta Alpha Radio dake Kumasi sannan muna nan ko da yaushe a shafukan mu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com jama'a barkanku da sake saduwa da ku a cikin shirin mu na hantsi inda za ku ji cewa darikar ekwa a Najeriya ta nuna damuwa ta kan yadda ake samun karin marayu da mata da suka rasa mazajen su sanadiyar harharan da ake samu a wasu jihohin kasar yayin da ta bude wani sabon gidan talabijin
Yesu yake mu kaunaci Allah mu kaunaci juna to shine jawabin wannan talabijin din ba na kiyayya ba amma na hada kan mutane
za ku ji karin bayani muna kuma tafa da shirin da rashin tayi wanda Saliu Garba zai gabatar da kuma sharhin jaridun Najeriya da ma wasu daga cikin ra'ayoyin da kuke bar mana da kuma guzurin azumi albarkacin watan Ramadana Mahmud Lalo ne ke jagorantar shirin tare da Ladan Ibrahim Ayawa wanda yanzu zai karanto mana labaran duniya
Masu sauraro assalamu alaikum Hukumar bada agajin gaggawa na kasar Guatemala ta ce akalla mutane 25 ne suka mutu sakamakon amautan da wani tsauni yayi a jiya Lahadi kusa da birnin Guatemala sanin da tsaunin ya tarwatse ya watsa wuta wanda nan da nan kauyukan dake kusa da birnin suka turnike da hayaki mai duhun gaske mayakatan ceton suka ce yanzu haka ba san sauran adadin mutanen da suka bace ba yayin da kusan wasu mutane 3000 an fitar da su daga mahallansu zuwa cikin al'umman da suke makwabtaka da su mutane da yawan su kai 600 ne aka samar wa matsugunni a yankin Escutilla da kuma gunduman Sacatepecus Shugaban hukumar bada daukin gaggawan na kasar Sergio Cabanas ya faɗa a gidan radio cewa an samu wasu mutane sun kone kana wasu kuma gawar su aka samu amma har yanzu suna nan suna ci gaba da gudanar da aikin ceto Cabanas ya ce mutane hudu sun mutu a ƙauyen El Radio salin da wannan tsaunin ya tarwatse kuma wasu gidaje su kama da wuta ya shaida wa kamfanin dillancin labaran Associated Press cewa wasu yara sun kone kurmus salin da suke kan wata gada suna kallon yadda wutan ke ci abinda ya rutsa da su daga bisani gwamnatocin kasashen duniya sun himmatu wajen karfa yaki da cizon maciji wanda ya zama wata annobar da ke kashe mutane a kalla kusan 81 a kowace shekara wani kudurin hukumar lafiya ta duniya wato WHO shine yunkura wajen inganta wannan yaki da cizon maciji da kuma kare shi ta da samar da maganin dafin sa cikin farashi mai rahusa yanzu haka dai kasashen duniya 192 ne suka amince da wannan yunkurin a ƙarshen watan jiya hukumar lafiya ta kiyasta macizai masu dafi sun ciji mutane da ya kai miliyan 1.8 zuwa miliyan 2.7 a shekara guda kuma kusan 130 sun mutu hukuma ta ce sakamakon mutuwar kowane mutum da maciji ya sara ko ya ciza hawa kuma cikin 5 daga cikin su sautari 4 daga cikin su za su kasance na kashe misali ko dai su magance ko kuma yankewar wani gaban jikin su ko kuma shanyewar sa ko kuma zama cikin wani halin rashin sukuni dake nasaba da gajiya sarar maciji dai abu ne da yayi yawa a cikin kasashen dake kasashen yammacin yamma da sahara da kudancin asiya da kudu maso gabashin asiya inji hukumar lafiya ta duniya ministan harkokin wajen kasar iran jabar zarif ya bayyana janyewar da amurka ta yi daga cikin tawagar yarjejeniyar makamin nuclear da aka cimowa da kasar sa a matsayin abin da ya sabawa tsarin da aka cimowa kuma ya buƙaci sauran kasashen da aka yi wannan yarjejeniyar da su cewa kar su bi sahun amurka kafar yaɗa labarai na gwamnatin kasar iran ce ta faɗa jiya lahadi cewa zarif ya aike wa ministocin harkokin wajen sauran kasashen wasiƙa cewa su maye gurbin Amurka a cikin yarjejeniyar musamman akan abin da kasarsa ta yi hasara sakamakon janyewar da Amurka ta yi musamman idan ana son a ceci wannan yarjejeniyar Zarif ya bayyana yarjejeniyar 2015 na makamin nuclear a matsayin abin da yake daidai kuma kan hanya yana mai cewa yana mai cike da daukar hankali tare da daidaito a batun da ya shafi kasashe janyewar da Amurka ta yi daga cikin wannan yarjejeniyar wanda ya saba wa doka da tsarin musamman ma ta amfani da hanyar takurawa gwamnatin da Amurka ke yi domin neman sauran kasashe su bi sahunta yasa hakan ya sabawa bin doka da oda ta da kalubalantar manufofin majalisar dinkin duniya da kuma hukumomin duniya na kasa da kasa anji zarib a cikin wasikar da yake da ita ga sauran kasashen da ke cikin wannan yarjejeniyar shugaba Trump dai ya bayyana janyewar Amurka ne a cikin wannan yarjejeniyar a cikin watan jiya yana mai bayyana yarjejeniyar a matsayin abin da aka tsara shi domin wato kasar Iran kadai za ta amfana da wannan tsarin labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka da ke nan birnin Washington DC China ta gargada Amurka cewa ta kwana da sanin cewa fa duk wata yarjejeniyar kasuwancin da suka cimma a tsakanin su to ba fa wani sake muddin ma shugaba Trump ya ci gaba da aiwatar da barazanarsa ta ƙara kuɗin fito da wasu sauran matakai game da wannan matsaya da aka cimma na kasuwanci wannan gargadin na zuwa ne bayan da sakataren cinikayya na Amurka Wilbur Ross shi da mukaddashin Prime Minister China Liu suka kammala wani sabon zagayen tattaunawa a jiya Lahadi a Beijing da zumar samun daidaito akan harkan kasuwanci tsakanin kasashen biyu a wannan tattaunawar dai Beijing ta bayyana kudurinta na ƙara sayan kayayyakin Amurka domin rage raran kasuwancin da ke tsakaninta da Amurka yanzu haka dai raran kasuwancin da ke tsakanin kasashen biyu ya kai na dala biliyan 375 a cikin shekarar ta gabata sai dai har aka kammala wannan tattaunawar ba a fitar da sanarwar bayan taro na bai ɗaya ba ha kuma ba wata daga cikin su da ta bada cikakken bayanin yadda wannan zantawar ta kasance
Ladan Ibrahim Ayewa kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC To bayan da aka rantsar da sabbin shugabannin ɗarikar Ekwa a Najeriya a jihar Plateau, sabon jagoran wannan tafiya ya bayyana rashin jin daɗinsa kan yadda hare-hare a sassan ƙasar ke ƙara adadin marayu da mata da suka rasa mazajensu. Shugaban Ekwa Reverend Stephen Panye Baba ya bayyana cewa sabon gidan talabijin ɗin da ɗarikar ta Ekwa ta ƙaddamar zai mai da hankali wajen tabbatar da zaman lafiya da faɗakar da matasa. Daga Jos rahoton da Zainab Babaji ta aiko mana.
Reverend Panye Baba ya bayyana cewa ɗarikar Ekwa za ta ci gaba da bisharar haɗin kan al'umma musamman a sabon gidan talabijin da ta buɗe.
Mun gane cewa a duniya yau ana iri-irin wa'azi to akwai wa'azin da ake yi da na cikakke haka ba. Addu'armu shine irin wa'azin da mun samu na ainihi na cikakke na gaskiya za mu yi shi domin tabanzu a duniya duka.
Menene jama'a za su gani a wannan talabijin?
Za su gan abubuwa iri-iri na ɗaya za su ji bishara na almasihu Yesu su san yanda za su samu ceto na biyu kuma za akwai iri-irin programs da an yi su domin taimakon rayuwa a wannan duniya din musamman na su matasa yanda za akwai programs da an yi su musamman domin matasa su gani yanda sauran matasa suna amfani da iliminsu da hannayensu da komi don su yi abubuwan da zai taimake su na zama a wannan duniya
akwai shirye-shirye waɗanda za su haɗa kan jama'a musamman a wannan yanayi da muka samu kanmu na tashin hankali da kashe-kashe
akwai programs da yawa da za a yi wanda Krista za su yi amfani da siyasa domin su kawo zaman lafiya da kuma haɗin kai a gan an ci gaba
shi ko tsohon shugaban ɗarikar ta Ekwa wanda ya miƙa ragamar jagorancin cocin wa sabon shugaban Reverend Jeremiah Gado ya yaba wa mabiya addinin Krista ne musamman ƴaƴan Ekwa saboda goyon baya da suka bashi inda ya ƙara da jaddada batun ƙauna
wannan gidan radio da television za ta yi jawabi bin kauna babban abu cikin dokoki duka wanne ne mafi karfi mafi duka Yesu yace mu kaunaci Allah mu kaunaci juna to shine jawabin wannan television din ba na kiyayya ba amma na hada kan mutane idan mun kaunaci yan uwan mu kamar yadda mun kaunaci kanmu to ina fada za ta taso so wannan television din jawabin na salama na zumunci mu zo mu tuba a gaban Allah.
Kwamishinan yada labaran jihar Plateau Yakubu Datti wanda ya wakilci gwamnatin jihar Plateau Simon Lalong a wurin rantsarwar ya bayyana goyon bayan gwamnati ga shirye-shirye masu kyau da kungiyoyin addinai ke samarwa.
Inda mun dade muna kasuwan samun rashin lafiya saboda maganganu da ya shafi addini. To an samu gidajen addini da su sun san cewa manhajin labarai da zai kawo zaman lafiya to kaga wannan zai rage jita-jita domin an yi kariya sun yi magana sun ce ba haka mutane da su fi yadda da su.
Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria.
Madalla gaida Zainab Babaji da kuma wannan waka da ke bisa na'ura za mu ci gaba da shakatawa.
Zamanin lafiya shi ne cigaban Najeriya. Kallau yau lafiya
lalle
tutar Allah muke Allah kuwa shine don daya
lalle
bar bambanci na kabila ko addini
mu zauna lafiya al'umma ta kasa ta kungiya zama lafiya shine cigaban Najeriya.
Kuma Allah albarkacin watan Ramadan da muke ciki ga wannan sako.
Bismillahir Rahmanir Rahim wa sallallahu ala nabiyil karim. Jama'a assalamu alaikum. Nini Sunusi Ahmad Kutama. Ubangiji yana cewa wa man yu'azzim hurmatullahi wa huwa khairul lahu inda rabbi wa uhillat lakum al-an'amu illa ma yutli alaikum fajtanibu rijsa min al-awsani wajtanibu qawla az-zur. Zalik wa man yu'azzim sha'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Allah yana umurni da girmama alfarma ta Ubangiji da kuma girmama kayan bautar Allah. Ina daga tsoron Allah da yake zuciyar mutum. To saboda haka ya kamata ga mumini ya girmama alfarma ta watan Ramadan, ya kiyaye daga sabawa Allah a cikin sa, ya shagaltu da bautawa Allah a cikin sa, kaman karatu alqur'ani da tasbihi da zikiri da salatin annabi.
Yanzu karfe 3 dare ne da minti 13 a nan Washington DC ga shirin da rashin tayi.
Kudi a kashe su ta hanya mai kyau.
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 Salo Garba ke murna gabatar muku da shirin da rashin tayi. Jama'a assalamu alaikum, barka da azumi. Allah ya sa albarka ya sa kuma a kammala lafiya. To har yanzu muna tare da bakon mu Mallam Shehu Aliyu, masanin tattalin arziki dake Abuja. Idan ba manta ba, makon jiya mun soma tattaunawa ne akan shirin nan na musayar kudi tsakanin Najeriya da China domin kasuwanci tsakanin su. Yau za mu ci gaba da firar ga yadda ta kasance. Ya kamata mutane su fahimci wannan da kyau.
Haka ne
cewa idan zaka bar Najeriya ba wa zaka kwashi kudin China bane,
babban banki ne zaka tsane su.
Eh, ko babban banki ma ba za ta baka ba,
sai ta akwai dokokin rigakafin kudi.
Yawa, a faye cewa masu sauraron mu don kowa ya gane, kada mutum ya ce ah zai tashi zai ji babban banki zai sai kudin China zai tafiya.
Kamar wanda letter of credit ne za a baka, wato wata takarda ce wata za a baka
ne
garantiyin kudin da kake da shi a Najeriya wanda za a yi kasuwanci tsakanin kasa da kasa, sannan kuma da ka'idoji. Ka'idan shine in zaka nemi kudin China a Najeriya, in fa ba shi a babban bankin kasa, in fito wajen ɗan kasuwa, to fa za ka same shi a farashin da kake bukata ba, domin za ka same shi a farashin da kasuwa ne ta bayar. Amma wannan kasuwanci wanda yake kasashe biyu sun amince, kuma hukumomin kudi guda biyu sun amince, kuma ɗan kasuwan sun amince, to babu ma'ana na zirga-zirga da kudi a cikin jirgi ko a cikin buhu ko a cikin jaka.
Madalla.
Ma'ana duk kasuwancin da za ta yi gwamnatin ƙasanka ta sa abin da za ka siya, ta kuma san abin da za ka siyo. Saboda akwai abubuwan da aka haramta a siya ko a siyo su a cikin tattalin arzikin ƙasa. Saboda haka babban banki zai yi ne akan wasu ƙa'idoji na kasuwanci wanda aka amince tsakanin ƙasa da ƙasa da kuma hukumomi na duniya. Wannan kasuwanci a Turanci ana ce mishi bilateral.
Abin
da ya shafi ƙasa kwaya biyu.
Wato idan kuma zan samu fahimta nan, harkokin kasuwanci a ɓangaren Najeriya, ‘yan Najeriya da za su je China, kada harkokin kasuwancinsu ya wuce kwatankwacin dala biliyan biyu da rabi. Su kuma ‘yan China in za su suna kasuwanci a Najeriya suna son su kashe kuɗi, a yanzu nan kada abin da za su kashe ya wuce kwatankwacin dala biliyan biyu da rabi.
Haka yake, amma adala.
Adala. Ai, an yi amfani da dala ne a auna, kowa ya san, amma kwazi amfani da takardar kuɗin ƙasar shi ne. Amma kwatankwacin aka
yi.
Amma kwatankwacin kuɗin ne aka ce. To, idan kasuwanci ya zo ya fi haka kuma fa?
Ya. Ai, a matakin farko kenan, ai ma'auni ne a tattalin arziki abinda ake akwai abinda akan gwada wato a ce a gajeren zango wato in the short one akwai kuma a dogon zango. Wannan abinda aka yi ba kuma dole bane sai an yi kasuwanci da yake dala biliyan biyu din da miliyan 500 din, ba dole bane dole sai an yi kasuwanci. A'a, an samar da yanayi ne na kasuwanci na ka'ida wanda tsakanin ƙasa da ƙasa za su duba a gajeren zango inda yiwuwan a ƙara ko kuma a rage waɗannan hukumomi za su amince daidai da yadda suka fahimci kasuwanci tsakaninsu.
Akwai an ƙayyade lokacin da za a amfani da kuɗin da wannan kuɗin?
A cikin gajeren yanzu suna magana kamar za a fara ne nan da shekara uku a ga yadda abin zai yi a gajeren zango. Daga yanzu zuwa shekara uku za a amfani da wannan.
Za a amfani da wannan. Eto, amma malam Shehu, idan kana batun cewa za a so wannan shirin kasuwanci kuma za a ci gaba da shi nan da shekara uku, abin da ya ɗaure min kai nan shine idan ka duba rahotannin a bara waccan shekarar da ta wuce, Najeriya ta yi cinikayya da China na zunzurutun kuɗi fiye da dala biliyan 10. Ana batun dala biliyan biyu da rabi nan zuwa shekaru uku. Ina son ka ɗan ba ni cikakken bayani a nan.
To ai wannan tabin da ya shafi kasuwanci ƙasa da ƙasa akwai ma'aunai da dama.
To,
wanda ke da dalan sa ai ba za ka hana shi kasuwanci ba, musamman abin da ya shafi kasuwa mai yiwuwa wanda take ba daga China direct ba ko kuma abubuwan da ya shafi dai harkokin kuɗi. Amma abin da aka yi a hukumance ne yarjejeniya na hukuma wanda ita hukuma ta san dalilin ɗauki wannan ma'auni da tsakanin su da ƙasar China din. Amma kowane irin mataki aka ɗauka, shi kasuwanci da abin da gwamnati ke samarwa, a yi misali kamar ita dalar America din, ana samar da ita tsakanin bankunan Najeriya, kuma lokaci da dama za ka ga ba a samu su a cikin bankunan Najeriya domin akwai kasuwanci da ke faruwa ko na samar da ayyukan yi ko kuma abubuwan da suka shafi wanda ba a ganin su. Domin a kasuwanci akwai abubuwan da ake cewa invisible trade da kuma visible. Akwai abubuwan da ba siyan su ake ba, kamar misali irin ayyuka na lafiya ko kuma abubuwan da ya shafi kasuwanci na ƙwararru wanda za a biya su shi wani abu na ƙwarewa irin waɗannan kuɗaɗen, wanda kuma kuɗaɗe ne masu yawan gaske. Kaga waɗannan abubuwa ba su shafi a waɗannan kuɗaɗe, an ware su don kasuwanci ne tsakanin 'yan kasuwa akan kuma abubuwan da gwamnati ta amince wanda ba ta bayan gida ba.
Domin
ka ɗauki wannan ma'auni na abubuwan da gwamnati ta amince ta kuma samar. To kaga ma'auni ne na Ghana ainihin abin da ke faruwa na kasuwanci a cikin gwamnati da kuma wajen gwamnati.
To Malam Shehu, idan ana batun kasuwanci tsakanin Najeriya da China, muna kuma ambaton abubuwan da Najeriya ke sayowa daga China, ka ce ana sayan abu, muna so abubuwa da yawa daga China, shin baicin mai menene China take saya daga Najeriya?
To China na siyan abubuwan da suka shafi solid minerals wato amma adine da duwatsu waɗanda ake samar da su daga cikin ƙasa haka kuma sukan sai abubuwan da ya shafi noma musamman in ka kula ai kasar China tana cikin wanda ta saya su zoko da su ƙaro da su da zoko da ƙaro da jinja da kayan noma waɗanda kamfanoni ke sarrafa su kuma su dawo mana da shi kuma su kai wani ɓangare na duniya akwai abubuwa da dama wanda ƴan kasuwa ke amfani da su kuma misali ma in ka kula ai hadda hulunan da muke sawa a ƙasar nan ƙasar China tana siya domin idan ita ƙasar China ta siya takan koma sai wasu abubuwa da su kuma takan kai su wasu ƙasashen duniya to duk abin da za a yi magana game da ƙasar China da kasuwanci abubuwa ne wanda suka shafi abubuwan da
yanzu
Nigeria dai suke
tasowa sorry mallam shi ka dabu batun huluna China na sayan huluna a Nigeria tana kai to China ina jin su ne suke yin huluna suna kaiwa kasuwar Kano suna sayarwa
abinda nake nufi shine kafin a kai kasuwar Kano sai da aka siye ta daga Nigeria aka kai ta can domin a duba yadda ake yin ta sannan a duba yadda ake yin sharafa ta domin kuma a kawo ta kasar a siyar da ita
to mu to mallam shehu mu a Nigeria ai wannan ba ci gaba bane ga kasar domin China suna kawo nasu sayar suna karyawa mutane sana'ar su ce ba ganin haka
suna kwace ayyukan mutanen kasar ne to
kwarai
wannan kuma wani shafi ne daban na bayanin kasuwanci tsakanin China da Nigeria saboda ita China ba wai Nigeria kaɗai ba duk duniya tana sake ayyukan mutane a cikin kasuwanci saboda tana da ƙwararru kuma tana da mutane waɗanda suka zama sun shirya da kwace ayyukan a cikin ƙasar China shi yasa da yawa abubuwan da ake ganin su tun daga rigan sawa zuwa abubuwan da muke noma ai da dama abubuwan a sun gani ne suka ɗauka ai haddari ne ma rimi wannan ƙasar China tana kokarin ta kwace a hannun mutane abinda suke gada kaka da kakanni
ba ta kwace domin yanzu sun kwace kayan da suka rona yafewa a Kano
masana'antu mu suka lalace musamman masana'antu da suka shafi kamfanonin da suka shafi wato textile masana'antun textile industry gaba daya kuma su mutanen kasar China din sun fakke da dokoki ne na kasuwanci na duniya to amma abin da muke gani wannan yanayi da aka fara kawo shi zai fara fargar da gwamnati a gane kasuwancin da ake fitar da naira ake yi a kasar China su kuma China dama ba yadda za mu yi ne ba ma Nigeria kaɗai ba har Amurka tana kuka da China a kan ɓace mata ayyukan da mutanen ta ke yi amma wannan wani abu ne kuma na mataki na daban idan ka ɗauki kawai batir da ake sawa a tocila ko a sa a radio a saurari wannan program din wanda ake kawo su daga China batir kawai in ka ɗauke shi wanda ake shigowa da shi karka koma kan radio da ake amfani da shi karka koma kan MP3 irin waɗannan abubuwa ƙanana wanda duk abin da ta kira a ƙasar China akwai biloniya a kan shi wanda ya samu kuɗin daga Nigeria to kaga abun kulawa shine dole ne duk an gama da matsayin naira a kan kasuwanci domin dole a yi kasuwanci ƙasa da ƙasa to kuma dole kuma a dawo da kishin ƙasa a dawo da ƙere-ƙere a ga abin da ya kamata a yi wannan kuma wani abu ne shi ko mataki na daban.
To madalla jama'a nan kuma zan yi sallama da ku sai mako mai za a idan ubangiji Allah ya kai mu ku sake jin mu da wani sabon shirin a madadin bakon namu mallam Shehu Aliyu da waɗanda suka taimaka da sauti ni Salihu Gabra ke cewar a sha ruwa lafiya a kuma kasance cikin ƙoshin lafiya.
Yanzu kuma sai sharhin jaridun Najeriya.
Labarin da ta dauka jaridar Daily Trust ta ce rundunar 'yan sandan Najeriya ta gayyaci shugaban majalisa da tijan Najeriya Bukola Saraki domin ya amsa tambayoyi game da alakarsa da wasu 'yan fashi da suka kai hari a wasu bankuna da ke garin Ofa a watan Afrilu a jihar Kwara. Gayyatar da rundunar 'yan sandan Najeriya ta yi wa shugaban majalisa da tijan da ya biyo bayan zargin da wasu mutane biyar daga cikin 'yan fashin su 15 suka yi cewa suna da alaka da shugaban majalisa da tijan. Najeriya, kamar da kakakin rundunar 'yan sandan Najeriya Jimo Moshood yayi bayani. Ita kuwa a bakaranta jaridar The Nation, daya daga cikin manyan labaran nata na da alaka ne da gayyatar da 'yan sanda suka yi shugaban majalisar dattijan Najeriya, inda ta ruwaito gwamnan jihar Kwara Abdulfatah Ahmed na musanta dangantakansa da 'yan fashin bankunan na garin Ofa. Jaridar ta ce a wata sanarwa da kakakin gwamnan Dr. Muhyiddin Okorede ya fitar, ya ce ko kaɗan gwamnan jihar ta Kwara bai da masaniya ko alaka da 'yan fashin da ake zargi. Sai kuma jaridar The Guardian, jaridar kuma da Toronto, cewa a yau ne sabon dokar harajin da shugaban kasa Muhammadu Buhari ya sanya wa hannu akan kamfanonin da ke sarrafa taba, sigari da kuma barasa zai fara aiki. Jaridar da ta ruwaito a watan Maris ne ministan kuɗin Najeriya Mrs. Kemi Adeosun ta ce an amince da samar da sabon haraji akan kamfanonin da ke samar da barasa da kuma sigari da sauran kayayyakin maye. Ita kuwa jaridar da Sun, a labarin ta ta ruwaito a jiya ne aka yi jana'izan tsohon alƙalan kotun ɗaukar ƙara Justice Mustapha Akambi, wanda ya rasu a garin Ilori, a sakonsa na ta'aziyya da shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya aike wa iyalai da kuma gwamnatin jihar Kwara. Kamar da jaridar ta ruwaito ya bayyana, Justice Akambi a matsayin wani jangwarzo ta bangaren shari'a da kuma yaƙi da cin hanci da rasha. Ƙarshen sharhin jaridun na wannan safiya kenan. Babangida Jibrin Murya, Amurka daga Lagos.
To sai kuma ra'ayoyin da kuke aiko mana.
Assalamu alaikum warahmatullah. Lawali Alhaji Daima Turba. A haƙiƙanin gaskiya shi shekara uku na Baba Buhari ya yi wanda ya kan mulki, a haƙiƙanin gaskiya an samu shi gaba. Amma har yanzu ana da sauran zaman zulumi a ƙauyuka, ma musamman na jihar Zamfara. Ina kira ga gwamnatin Baba Buhari da yawa Allah ya ƙara tsoke bakin aljihu domin a kawo ƙarshe da danshi, musamman ma a jihar Zamfara.
Assalamu alaikum sashen Hausa na Murya Amerika. Sunana Hali Bakori Zeda. Ina kira ga shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya sani shi a da jam'iyyar KPC. Duk wasu waɗanda ke baɓacewar rashin jam'iyyar nan ta dalilin suna su haka ga waɗannan kujerun. Saboda haka ya kawo kwamiti na amintattu, ko da waɗanda ba 'yan siyasa ne ba, su zaƙulo mai abin da a kurakurai cikin APC domin ya yi gyara. Ya sani maja ya ta haihuwar da APC.
Assalamu alaikum sahiyar sunan VOA America. Mai magana Hadi Tsohon Sarki Daura. Da Allah, ina so ku ba ni dama domin in ba gwamnatin Najeriya shawara akan wani al'amari da yake faruwa, musamman a ƙarƙashin wannan hukumar ta EFCC. Kasancewar yanzu idan ka tsaya ka duba, za ka ga cewa mutanen da ake kamawa waɗanda suka da laifi dukka babu ɗan jam'iyya mai mulki. Kuma a cikin jam'iyyar nan mai mulki akwai masu laifi da yawa waɗanda ake zarginsu da abubuwa. Amma idan ka ji an kama mutum, to ya faɗa wa gwamnati wata gaskiya ne.
To yanzu kuma sai labarai a takaice.
Ministan tsaron ƙasar Tunisia ya ce mutane 46 ne 'yan cirani suka mutu bayan da kwale-kwalen da suka cike nutsi a kudancin gabar tekun ƙasar. Haka kuma mutane 67 ne jami'an da ke gadin gabar tekun suka ceto. Sanarwar da ma'aikatan tsaron ta fitar ta ce ana ci gaba da wannan aikin ceto, kuma 'yan ciranin wasunsu 'yan ƙasar Tunisia ne da ma sauran 'yan wasu ƙasashe daban. Gwamnatocin ƙasashen duniya sun himmatu wajen ƙarfafa yaƙi da cizon maciji, wanda ya zama wata babban annoba da ke kashe mutane aƙalla kusan 80,000 a kowace shekara. Wani ƙudurin hukumar lafiya ta duniya, wato WHO, shi ne yunƙura wajen inganta wannan yaƙi da cizon maciji da kuma kare shi tare da samar da maganin dafinsa cikin farashi mai rahusa. Yanzu haka dai ƙasashe 192 ne suka amince da wannan yunƙurin a ƙarshen watan jiya. Ministan harkokin wajen ƙasar Iran, Javad Zarif, ya bayyana janyewar da Amurka ta yi daga cikin tawagar yarjejeniyar makamin nukiliyar da aka cimma da ƙasarsa a matsayin abin da ya saba.
Masu sauraro, da aka muka kawo ƙarshen shirinmu a wannan lokaci, amma da misalin ƙarfe 4 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wato uku kenan agogon Ghana, za mu sake dawo da wani sabon shirin da izinin Allah. Idan ana son a sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda suka gabata, ko kuma kallon labarai cikin hotuna da bidiyo, za a iya zuwa shafukanmu na intanet, wato a voahausa.com, ko kuma shafin Hausa, wato voahausa.com kenan. Yanzu a madadin Shiladin Ibrahim Ayawa da kuma John Ellison da ya taya mu haɗa shirin, sai Solomon Abo, Muhammadu Lalo ke cewa a huna lafiya daga nan sashen Hausa na Murya Amurka, a birnin Washington DC. Salamu alaikum.